إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادوة أولا مثلا كمي البركة مثلا كم واللغة أنان تكين غرم بوتي أجهر بوتي a wannan yammaci na ranar Alhamis 9 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 18 ga watan 7 miladiya ta 2013, a wannan majalisi da muke tafsirin Alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl kamar yadda muka saba. Kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zama da iznillah, ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan ba tambaya ce yake yi ba, cewa yake yi a jiya, yana nufin ko shekaran jiya ka tsaya ne akan tafsirin aya ta 98 tare da cewa idan Allah ya kai mu gobe, wato yau Laraba, yana nufin jiya kenan, za ta ƙara ta tafsirinta. Amma yau, wato a jiya kenan, sai muka tashi akan tafsirin aya ta 101 daga ƙarshe, Allah ya ba da lafiya. To, ina jin aya ta 99 inda Allah ke cewa innahu laysa lahu sulṭānun 'alal ladhīna āmanū wa 'alā rabbihim yatawakkalūn innamā sulṭānuhu 'alal ladhīna yatawallawnahu wal ladhīna hum bihi mushrikūn. Da na yi niyyar ƙara bayani akan wannan ayar, faɗi wasu hanyoyi da shaitan yake bi wajen ya samu kan mabiyansa. To, sai na ga cewa muna so kuma mu ga in Allah ta'ala ya ba mu iko mun gama surar suratul Nahl, in ma har mun samu yadda muke so mu shiga suratul Isra. To, wannan shi yasa na haƙura, tunda batun shaitan ne za a ƙara damuwa da shi nan gaba. Mun shiga cikin suratul Isra ma akwai maganarsa, saboda haka ma a yi bayani a can. Wannan yana cewa gaskiya abinda yan bid'a suke faɗa cewa a cikin littafin Al-Uqudi Durriya an rubuta cewa lokacin rasuwar Ibnu Taymiya an sha ruwan wankansa, an cinye sosan wankan, kuma mata sun yi ta sumbar da gawarsa. To, wannan magana ce da yan bid'a suna ta yawan faɗarta, kuma ba komai ake bukata ba illa ya za a soki Ibnu Taymiya, ya za a ɓata shi. To, muƙaddara duk abin nan da aka faɗa haka ne, an ci sosan, an shanya ruwan wankan, an sumbace shi, an yi ne, duk mu ɗauka haka ne. Wannan zai cutar da aƙidar Ibnu Taymiya? Ibnu Taymiya a nan ya rasu. Da ya rasu saboda ƙauna da Allah ta'ala ya jefa tashi a cikin zukatan al'umma kusan a garin Dimash, inda ya rasu mutanen da ba su fito jana'izarsa ba, ake ba su mutum uku ba sarrafa su ba abinda suka yi hana su fito, suna jin tsoro ne saboda yadda suka rayu tare da shi, rayuwa ta tsangwama, rayuwa ta cutarwa. Suna zaton cewa idan suka fito mutane za su yi gargara su, amma kusan kowa sai da ya fito, mace da yaro, mace da namiji babba da yaro, ba wanda aka bari. To, a irin yanayi irin wannan dole za a samu jahilai, tunda bature ne kawai na soyayya, suna son shi, amma ba kowa ne ya yi ilimi ba, ba kowa ne ya yi karanta littattafansa ba, ba kowa ne ya san shi, haka za a samu wanda za su yi abubuwa na jahilci. Musamman ba a lokacin yana karantarwa, wani suna ta kokarin su bata abin da ya faɗa, in ya faɗi sunna ta kawo bid'a, in ya faɗi tauhidi su kawo shirka. Saboda haka dole za a iya samun wannan, amma nan ba zai cutar da su ce niyya ba, tunda shi dai a rayuwarsa ya yi bayanin tauhidin nan dalla-dalla daki-daki, babu wani taku wani lungu da yake da alaka da tauhidi face sai da Ibn Taymiyya ya kutsa cikinsa. Saboda haka babu abin da ya bari, don wani ya zo ya yi wani abu da ya saba wa koyarwarsa shi ba da umarninsa ba, ba da izininsa ba, wannan ba zai cutar da shi ba. Annabi annabawa ba an samu waɗanda suka ce alloli ba. Wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara Masih ibn Allah. An kira Annabi Isa Allah, an kira shi dan Allah. Amma wannan ba zai cutar da Annabi Isa ba, ba zai cutar da mala'iku ba da aka bauta musu, ba zai cutar da annabawan da aka haka da duk wani salihi da wasu za su zo su yi wani abu sabanin koyarwarsa, wannan ba zai cutar da shi ba. Inda ya ce akai a cikin littafin Ibn Taymiyya ya ce a yi kaza a yi kaza, kuma abin da ya saba wa sunna sai mu ce eh wanda ya saba sunna a bashi, to amma ba wannan kake kawowa ba, cewa kake bayan ya mutu an yi masa kaza an yi masa kaza, wannan wani abu ne daban. Wannan ya ce na ji ka kawo wani hadisi cewa Ummu na Aisha tun wani ta tuno wani mutum mai taimako lokacin jahiliya, shin na Aisha tana raye ne lokacin jahiliya? Na farko ba ce a taita gan shi ba, mutum ne wanda labarinsa ya shahara, labarin Abdullah bin Jud'an, labarinsa kusan sananne ne, an san shi mutum ne mai kyauta. Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa na buɗe ido na yi hankali na wayi wato na samu tamizi na samu fahimta lokacin na samu iyaye na suna musulmi, wato tana yi karama lokacin da ta fara wayo a musulmi ta samu iyayenta, saboda haka ita ba ta yi rayuwa ta jahiliya ba, amma za ta san labarin musamman ma kasancewarta mai ɗimbin ilimi cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba wanda ta kai ta ilimi cikin matan wannan al'umma, ba wacce ta kai ta ilimi kasaf. Wanda ya ce wa faɗar Allah ta'ala da ya ce wa la taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khat'an kabira, kada ku kashe ƴaƴanku domin jin tsoron talauci, mu muke azurta su, mu muke azurta ku, lalle kashe su babban kuskure ne. Sai yake cewa wannan yana nufin waɗanda aka haifa ne, ko kuma har ma waɗanda ba a riga an haifa ba, wato wanda aka farar da cikinsu su ma sun shiga cikin wannan ayar. Babu shakka in har an halicce su, idan har an halicce su an sa an hura musu rai, to ma kashe su a daidai wanda lokacin aka barar da cikin, to wannan kashe rai ne, za su shiga cikin wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Sai dai a sani akwai bambanci tsakanin mutumin da aka haifa kuma aka ga an kashe shi da wanda yana ciki aka barar da shi, akwai bambanci wajen hukunci. Wannan kun san hukunci ne da an yi kisan kai, kuma akwai batun idan da gangan ne mutum a shi ma a yi masa kisasi, sai dai in auliya uddama in ya fi a karɓi diya, in kuma kuskure ne ya ba da biya ya kafara, amma in fari ne aka yi na ciki to wannan bawa ake bayarwa mun rasa aka. Wannan shi ne akwai bambanci tsakanin wannan da wannan, amma maganar an kashe rai babu shakka an kashe rai, wanda aka hura ransa aka aiko mala'ika ya busa masa rai, wannan ya zama mai rai, za ka zubar da cikin wannan a matsayin kin kashe rai ne. Wanda yake Ibn Taymiyya a kwana nawa ya fassara suratul ikhlas, ba zan iya tunawa a kwana nawa ya fassara shi ba, amma yana da littafi babba tafsirin suratul ikhlas da zai kai wajen shafi 300, tafsiri ne na suratul ikhlas, kuma kwana nawa ya yi yana tafsirin ta, wannan ba zan iya tunawa ba. Sannan yake cewa a gaya mata da littattafan da zai duba domin ganin mahimmancin lokaci ga ɗalibi. Akwai littattafai da aka rubuta da suke magana akan mahimmancin lokaci. Akwai littafin Qimatul Zaman inda al'ulama na Sheikh Abu Gudda, Abdul Fattah Abu Gudda, yana da littafi babba zai kai shafi 500 wanda yake magana daraja da kima ta lokaci a gurin malamai, yadda malamai magabata suka rika kimanta lokacinsu da darasa shi wajen neman ilimi da abin da zai amfane su. Littafi ne babba. Akwai littafin Dr. Khalid Al-Duraisi, Idaratul Waqt, yadda za ka iya sarrafa lokacinka ka tsara lokacinka. Suna da littattafai daban-daban. Wannan kuma yake cewa ta yi bayani a kan sahur, yana wato ta yi bayani a kan sahur, yana nufin dakatar da sahur, yana cikin bid'a mutum ya bar sahur kafin minti 15 da hudowa al-fijr. To yaya za mu yi da hadisin Zaid ibn Thabit wanda yake cewa sun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka tambaye shi yaya gwargwadon sahur din da yin sallah, shi ne yake musu gwargwadon karanta aya 50. To yanzu a kwatanta wannan da waccan magana, to ai ban ga inda suka saba ba. Ba a ce cewa in ka yi sahur dole ka yi ta cin abinci ba. Mu maganar da muke yi, maganar wanda zai ce yin sahur, wato kada an haramta yin sahur ko ya haramta ko ya hana yin sahur kafin hudowa al-fijr da minti 15, an hana yin sahur ko ana cewa ka daina sahur ka dakata a wannan lokacin, yana daga cikin qurba, yana daga cikin ibada, yana daga cikin abin da ka sanci Allah da shi. Annabi da ya suka yi sahur a haka, ai ba ya ce kuma in wani ya yi a bayan wannan ya laifi ba. Hadisan da muka kawo da asatu da muka kawo duk suna magana ne akan kafin bayan wannan lokaci. Wannan shi ne abinda shi hadisin yake so ya tabbatar, ko ya tabbatar a nan shi ne jinkirta sahur. Haka sun mata abinda suka tafi kawo, jinkirta sahur. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjala al-fitr, ko kuma yana daga cikin inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta wa an nadha imanana ala shama'ilina fi salat wa an nu'akhkhira sahurana wa nu'ajjila futurana. Wato mutum abinda annabawa an umarce su da su jinkirta sahur din su, su kuma gaggauta buɗe bakin su. Saboda haka kaga jinkirta sahur wani abu ne wanda yana cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Don haka maganar da ake yi a nan shi ne ka ce a dakata kada a yi sahur bayan wannan lokacin. Yin sahur bayan wannan lokacin ba daidai ba ne, ko kuma dakatawa a daina sahur bayan wannan lokacin ibada ce, wanda shi aka yi magana. Amma idan mutum zai jinkirta sahur ko zai tsaya da sahur ɗinsa a daidai wannan lokacin, ba wani kuskure, ba kuskure ya yi ba, daidai ya yi. A nan ana ma so a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sahur ne ba cikin dare ba, yana zama gab da lokacin da za a yi sallah. Wanda yake yana son ya ji bambanci tsakanin kuɗin kul'i da kuma abinda wasu mazaje sukan sharɗanta a kan matansu yayin da suka nemi saki, cewa matar ta biya su wasu dubbanin nayori, da cewa ta biya su wasu kuɗaɗe dubbanni wanda zai ba su dama su yi wani sabon aura. To kul'i dai abinda aka ce kul'i shi ne ka karɓi miji ya karɓi sadakinsa ya sallama mace yayin da ta ga ba za ta iya zama da shi ba. Wannan shi ne kuli, ba a ce ya karɓi wani kuɗi tsari ba. Wala ya hillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Kaga ma Allah ya ce wala ya hillu lakum an ya'khudhu wala ya hillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an, bai halatta gare ku ku karɓi wani abu da kuka ba su ba. Saboda haka abinda aka halatta maka shi ne abinda nassan hadisi ya zo da shi, ka karɓi sadakinka ka sallame ka. Saboda haka abinda ya ƙaru a haka, in ita ta yi ta ga dama take za ma ta ƙara maka, to shi kenan wannan ganin damansa ne. Amma kai ka ƙara maka wannan baya daga cikin abin da aka ce a yi saboda aka shaɗa da ba su wasu dubbannai wannan ba shi ne kulɓi ba kulɓi shi ne tsanayar masa da sadakinsa shi ne abin da shari'a ta zo da shi wani zai ce to ai ya yi laifi ya yi wa ita shari'a ai baka san wani laifi ba da sadaki aka sani wannan kai ka gana ma kai saboda aka yanzu magana sadaki ake yi sai dai in ka haɗo laifin da kuɗin ka ce duk gashi sadaki inda duk wannan cikin da ka zo da su ka ce ga laifi ga wannan kuɗin duk sadaki ne aka karba a matsayin sadaki shi kenan sai a da maka da kayanka amma in ka yi wani abu sunan shi laifi can daban sannan ka zo ka ba da sadaki 10,000 idan ka zo kulli abinda za ka ba ka 10,000 cas ba tare da ka ƙara maka naira ɗaya ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
kafin mufassara a cikin bayanina akwai hadisin da nake na hada da ke zuwa hadisin da nake so in kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'sharal anbiya umirna bi ta'khiri futurina bi ta'khiri suhurina wa ta'jili futurina wa anna da aymanana ala shama'ira fis sala Allah ta'ala ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولقد نعلم أنهم يقولون هما للي حقيقة منا سند شوى سو سنة شوى إنما يعلمه بشر ونمتني كويك كويدشي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي حرشا وانت سكي كركة مغانا زوى بريش فعجميني وتباب لا ربي بني وهذا لسان عربي مبين وانا القرآن كما هرشيني ان لا ربشي وديك مبين ان الذين لا يؤمنون بآيات الله للي وان نباس ايمان بآيات الله لا يهديهم الله ألا بازي شرية سوبا ولهم عذاب أليم كما سنى دوتا عذاب من سنة نرى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فأي وان دسكي كركرة كريا waɗanda suke ƙirƙirar ƙarya su ne waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah wa ula'ika humul kazibun waɗannan su ne cikakkun maƙaryata Ubangiji yana gaya mana yadda kafirai suka yi ta ƙoƙarin su soki alƙur'ani don su soki annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da manzancinsa su nuna cewa abinda ya zo musu da shi da sunan annabci ko da sunan manzanci ko da sunan wahayi ba gaskiya ba ne alƙur'ani koya mata shi aka yi wani ne ya rika koya mata ba shi ne ba Allah ne ya saukar da shi ba tare da cewa Ubangiji ya ce qul nazzalahu ruhul qudus ruhi mai tsarki ne ya saukar da shi to su kuma suna ja a kan wannan cewa alƙur'ani ba Allah ne ya saukar da shi ba wahayi ba ne wani mutum ne ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mutumin nan da suke cewa ya koya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ma balarabe ba ne ba ma ya jin larabci sai irin yadda dai za a yi masa magana ya iya ansawa a gurguje amma ba zai iya tsayawa ya rika zuba zunzurutun larabci ba saboda baƙo ne daga Rum yake ya shigo garin Makka yana kira, yana sana'ar kira, yana kira ta kubba ana saya a gurinsa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga wajensa yana fita, wasu ce yana shiga wajensa don ya ga yadda yake kira, tunda wata sana'a ce yake yi wanda ba kowa ya iya ta ba. Yana shiga yana gosu, yana shiga yana bijiran masa da musulunci. Shi kuma wannan mutum kirista ne, domin mutumin Rum ne, kirista ne, yana da ɗan addu'o'insa irin na kiristoci da ya haddace, irin addu'o'in da za ka iya samu a cikin awamin nan sun haddace. Saboda yana ɗan karanta abin da yake karantawa daga Injila, yana ɗan karatun abin nan. Su kuma Qurayshawa a al'ummiyun ne, ba sa rubutu ba sa karatu, za ka suna ganin wanda yana ɗan karanta wani abu sai suke zaton wani mai ilimi. Za ka da suka rasa me za su faɗa game da Alƙur'ani su soke shi. Suka ga kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga gurin wannan mutum, ko in ya zo dai inda yake ya tsaya, ko su gan shi zaune tare da shi. Wasu suka ce yana kiran sani zuwa ga musulunci. Sunan mutumin malaman tsira sun fi kawo sun yi saɓa ne wajen sunansa, ce sunan shi Yasar, sunan shi Bal'am, bawa ne na Ibn al-Hadrami ko wane ne. Almuhim dai abinda ake so a gane shi ne wani mutum ne wanda ba Balarabe ba, a garin Madina yake yana sana'ar tsirarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai kawo wajensa, ana ganin shi shiga ya fita. To sai suka ce wannan shi yake koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yake koya masa a Alƙur'ani. A wani gurin kuma su ce a taron wasu ne suka taru suka koya masa. A nan su ce illa ma yu'allimuhu bashar, mutum ne yake koya masa. Saboda haka Alƙur'ani maganar mutum ce, ba maganar Allah ba. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharun faqad ja'u muhtada zulman wa zura. Ubangiji yake cewa kafirai suna cewa wannan Alƙur'ani ba wani abu bane face kage ne Annabi ya kago shi. Wa a'anahu alayhi qawmun akharun, wasu mutane suka taimaka mishi. Allah ce sun zo da maganar ƙarya, sun zo da zalunci. فقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأسيلة. فأي أساطير الأولين تاسئل ويمتى نمقلقوني يرق ربوتوها أكرق ربوتو مسئسة فهي تملى عليه بكرة وأسيلة تافد يم بين أزوء أنا تاع كامتا. وكذا وانا قرياتي وتكي قروب ورسوكر كران كانسو سنسان قرياتي فهو تأمتن. Ubangiji yake cewa lisanun da zai yurhaduna ilayhi a'jamiyyun, harshen wanda suke karkata zuwa gare shi suke cewa shi yake koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Alqur'ani, a'jamiyyun ajamiyyun ba Balarabe ba ne. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, wannan Alqur'ani kuma harshe ne na Larabci wanda yake mabayyani mai cike da fasaha, wanda ya kai koli wajen fasaha. To ya za a yi wanda yake ba ajami, kun san shi bagware ne, baya jin Larabcin nan sosai, baya iya yi sosai. Ya za a iya karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Alƙur'ani wanda yake cike da wannan fasaha da ku kanku kun kasa kwaikwayon irinsa? An ƙalubalance ku ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ku kawo ko da aya ko da sura ɗaya ce kwatankwacinsa kun kasa, ya kuma za ku ce wani ba ajami ne yake koya mata? To kaga wannan shi karantarsa zai nuna maka cewa su da suke wannan magana sun san ƙarya suke. Saboda sun san inda a ce har ba ajami ne yake wannan Larabcin, to da su ba da sun iya, da sun iya kawar a kutankutan Alƙur'ani. Don Allah ya ƙara nuna mana ta'annufin su. A wani wurin Allah yake cewa lau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan la qalu laula fussilat ayatuhu a ajamiyyun wa arabi, da a ce Alƙur'anin ba ajami ne, da a ce Alƙur'anin da ajami yake ba da wani yare ba Larabci ba, Annabi ya zo da shi yana koya musu, a ce ya zo da shi cikin yaren Hausa ko Fulatanci ko Barbarci ko Inyamuranci ko Yarbanci ko yaren Turanci, a ce da wannan Annabi ya zo yana koya musu shi. To nan ma da sai su gaddama, sai su kibire. Allah ce da mun sanya Al-Qur'ani ya zama ba ajabi ba balaraban gare ba da zama ba haushin gare ne da qalu laula fustilat ayatuhu da sai suka ce dan me ba a zo da ayoyin da kike yadda za mu gane da kike yadda za mu gane dan me ba ayyar yaran da za mu gane ba a ajamiyun wa arabi ya za a yi Al-Qur'ani ya zama ba ajabi shi kuma annabi ya zama balarabi wato da sai su yi inkarin Al-Qur'ani da wannan hujja sai za a yi shi annabi balarabi amma sakon da ya zo mana da shi da balarabi ba ba za mu yi ba amma fa yanzu gashi suna cewa wanda yake koya masa din wanda ba balarabi ba shi yasa a wani guri Ubangiji yake cewa lawa nazzalnahu ala ba'dil a'jamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin da za mu saukar da Al-Qur'ani ga wani wanda yake ba balarabi ba haka wani kawai ya fito daga wata ƙasa ba balarabi ba ne zo cikin su yana karanta musu Al-Qur'ani da larabci da ba su imani ba ma sai yadda ba sai shi awa zai zo musu da wani abu shi ba balarabi ba to kaga ya nuna dai kawai abu tsabar rigima ce tsabar daru ne ba wai magana ce ta gaskiya ba to shi ne Ubangiji ta'ala anan yake rushe wannan hujjar ta su yake cewa lisanu da zai yulhiluna ilayhi a'jamu harshen da suke jingina suke karkata zuwa gare shi suke jingina alqur'ani zuwa gare shi ai harshe ne na wanda ba balarabi ba ba ajami wa hadha lisanu arabiyyu mubin wannan alqur'ani kuma lisanu ne arabiyyu mubin yanzu Allah ya sauke shi lisanu arabiyyu mubin nazalahu qur'anan arabiyya saraka alqur'ani balaraban yare yazo da shi balaraban littafi ne cike yake da fasaha da tagagari dukkan wani bai ji da kansa a wajen fasaha ko a azancin magana ya gagare su saboda haka Al-Qur'ani gaba ɗaya da larabci yake a nan za ku ga cewa hatta su larabawan a lokacin da annabi yake karanta musu yana ratsa su yana shigar su suna jin cewa ana karanta wata magana da ta fi ƙarfin a ce maganar mutum ce saboda irin yadda take fusgar zukatansu ba su ankara ba wani lokacin da karanta suratul najm yana kaiwa ƙarshe duk faɗuwa suka yi sujjada ba su ankara ba kafiri ne da aka ce ya ki faɗuwa ya sujjada ya ɗebo ƙasa ya sake goshinsa saboda tsabar kafewa a cikin kafircin amma duk sauran ban san sanda suka zube ba saboda akhadha bi albabihi ya rike musu wato makoshin kwakwalwalansu da zukatansu shi yasa suke yi wa junansu wasiya cewa zaman lafiya shi ne su daina zuwa inda ake karanta Al-Qur'ani in dai suna zuwa to zai ja su bayan da suna kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun kada ku kuskura ku rinka sauraron wannan alqur'anin kawai in ba kun zo kuka ji ana yi ana karatu ku rinka hayaniya ko wata kila kwaye galaba kamar yadda zaka ga wasu in ana karatu sunna to sai zo su saka daka ne ko a zo a yi sai irin zikirin nan da bid'a wai saboda kada a ji me suke tsoron aji kada aji gaskiya duk wanda ya ji gaskiya dole ya miƙa wuya dole ya kaduda sai ka a sa su a rediyo ka a daina sa mana su a rediyo saboda me saboda ita gaskiya kamar yadda Mu'adh ibn Jabal yake faɗa tana da wani haske tare da ita tana da wani haske kamar yadda ƙarya da fata yake da duhu tare da shi to da zarar ana faɗarta to za ka riƙa shiga zuciya tun ko ya so sai ya ji cewa abin fa yana kama su gaskiyar da fada ake faɗa haka take ba to Al-Qur'ani mai irin wannan wanda su da kansu sun sallama lokacin da Al-Walid ibn Mughira ya je saurari Al-Qur'ani ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta masa suratul Dukhan yake cewa inna fi hadha la halawa wa inna alayhi la talawa lalle wannan yana da wani wata magana ce mai zafi, kuma wacce take magana ce wacce take dauke da raba, wato magana ce wacce take danya shakar mai shiga zuciya. Wa inna a'lahu la musbir wa inna asfalahu la mughdir, ce saman sa yayin itatuwa ne, kasa kuma koraba ce take gudana. Shi yasa da ya dawo ya rasa mai zai ce wa alƙur'ani, ƙarshe sai ce in haza illa sihrun yu'tar, in haza illa qawlul bashar, ki kai wannan kawai sihiri ne, kai magana ki kawai ta mutum. Ya san abin da yake, ya kuma san ƙarya yake, saboda haka alƙur'anin da waɗannan asaqibul fasaha wal balaga, jimajimai wajen harkar fasaha da balaga suka daga masa tuta, kuma a ce wani a ajami da yake kawo shi, su sun kasa kawo wani abu kwatankwacinsa, Allah ma ya ce ba za su iya ba, lan taf'alu wa lan taf'alu, haka Allah ya ce ai da sai su kare ta annabi. Wannan shi ne a tsara tabbatar maka da mu'jizar Alƙur'ani, yace in ba ku kawo ka masa ba za ku iya kawowa ba, ai da sai su kawo dan wannan kalmar wa lan taf'alu ta zama ƙarya, amma ba su kawo ba. Har yanzu walan taf'alu kun da haka take, ba ku ba ku kawo ba, kuma har abada ba za ku kawo ba. To kuma saboda kawai saboda renin wayo sai ku zo ku ce wa mutane wai wani ne yake koya ba, ku in ana koya masa ku kawo ka masa ba, wanda ba yake koya masa ko ba balarin ne. Saboda haka shi mai ƙarya Allah ya tashi kama shi, sai ya ƙarya da kowa zai dace, da suka tashi masu karasa wa za su jinginawa koyar da Allah sai sai suka jinginawa wani wanda ba ba ya jin larabci, ajami ne. Saboda haka abin ya fi karfin mutum daya, ya fi karfin taro. Shi yasa ko kafirai da suka yi wani taro mustashrikun ɗan Orientalist da suka yi wani taron su a Rasha a shekarar 1954 a kan sha'anin Alƙur'ani, ba su yadda da akwai Allah ba, masu ba zai su yadda da cewa akwai wani wahayi daga Allah, domin duk mulhidai ne, ƴan ba Allah ne, ba ƴan ba ruwan Allah ba, a ƴan babu Allah. Saboda haka ƙarshe dai abinda suka fita da shi cewa wannan Alƙur'anin da Muhammadu ya zo da shi ba zai yiwu ba ya zama wani mutum ne a cikin tsibirin Larabawa ya ƙirƙiri wannan maganar shi kaɗai, ba zai yiwu ba, dole ne akwai wasu a wajen tsibirin Larabawa da suka shigo suka taimaka masa. Wato su karantarsu sun kasa gamsuwa da cewa mutum ɗaya zai iya yin wannan, amma saboda tsabar kafirci sun ƙiyarta cewa wahayi ne, wanda kuma wannan ita ce ansar. Saboda in duka mutane da aljanu za su haɗu kamar yadda Allah ya ce wala idh sama'tum insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, za su yi taron dangi mutane da aljanu duk a haɗu, kowa ya kawo irin fataha da Allah ta'ala ya bashi a kan su zo da wani abu kwatankwacin alquran, ba za su zo da wani abu kwatankwacin sa, ko da shashin su zai fi taimakawa shashin. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya ƙaryata su, ce lisanun da zai yi rahiduna ilayya a jami'un wa haza lisanun arabiyyun mubin, kuma wannan abin da yake nuna maka shi ne in kana so ka fahimci Alƙur'ani ka gane shi ka ɗanɗani ɗanɗanansa to ka koyi larabci. Babu wani yare da za ka iya samun Alƙur'ani yadda yake kamar yaren larabci. Sauraka ba kada wani abin da za ka iya cewa ka samu nutsuwa nutsawa cikin fahimtar Alƙur'ani kamar ka iya koyon harshen Larabci. Shi yasa za ka ga malaman usul musamman Imam Shafi'i sun farko a cikin risala cikin abubuwan da ya kawo shara'i na ka fahimci shari'ar Allah, sharaɗi daga cikin sharuɗin da ya kawo shine sanin harshen Larabci. Amma duk da haka za ka ga wasu kifaffu, wasu kidimammu suna cewa shi larabcin ba fa dole bane, ai kawai yare ne, ai kawai mujarrabin yare ne, baka shi ba shi ne ba, inda za ka iya sanin addinin ta koma wani yare kawai ka san shi ta haka. Saboda haka sai rika neman littattafan da aka translation na Turanci a cikin kawai zai karanta, amma ba zai yi kokari ya koyi larabcin ba. Saboda ake mata yare ne, da ya karanto ya fara karanta na Turanci, ya samu wata abin nan fassara Turanci da Alkur'ani, ya samu fassara Sahih Bukhari, ya samu Riyadus Salihin na Turanci, ya samu Mukhtasar na Ibn Kathir na Turanci, sai ya bude tafsiri a kofar gidansa. Shi ma zan malami sai kaga ana kan rigima da shi akan sha'anin addini, amma ko bihin bai sani ba a larabci. Idan ka taɓo shi mutum yaren zai ce maka yaren ba shi ne ba. Wanda kuma abin mamaki idan har yaren nan ba shi ne baya daga cikin wani abu wanda Ubangiji Ta'ala ya haɗa addinin da shi, ya zai rika sifanta Al-Qur'ani ta Qur'anan Arabiyyan tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Haka Ubangiji ya ta sifanta Al-Qur'ani da cewa balaraban littafi. Saboda haka mu musulmi a gurinmu larabci ba kawai harshe ba ne, a larabci wani ɓangare ne na addini. Ba mu ɗauke shi harshe ne kamar sauran harasa ba, za ka ɗau Faransanci harshe, Turanci harshe, Indiyanci harshe, a mu mun ɗauki larabci wani ɓangare ne na addininmu. Shi yasa wasu abubuwan ma ba zai yiwu ba ka yi su ba da larabcin ba. In ka zo za ka yi sallah ba za ka yi ta da yarenka ba. Kowane ne kai dole ka yi da larabcin nan, ka yi ikama, ka yi kabbara harama da larabci. Amma ba za ka zo sallah ba kawai ka duba gabas ka tsaya ka yi ikama da Hausa ka ce Allah mafi girma, ka cika ba karatun ba ka isa ba. In kuma ka ce shi yare ne kawai to kai hakan magani. Kai karan kanka in ka yi sai ka ji cewa ba kowa ta kake yi. Duk ba ka sai ka ji cewa kai abin nan fa bai dace ba abin da kake yi. Idan malamai magabata suna ta tafka muhawara akan kalmar Allahu Akbar a sallah, a canza ta da wani abin da yake ba da ma'anarsa a ce Allahu A'zamu, ko a ce Allahu Al-Akbaru a ƙara ma alif da lam, ko Allahu Al-Kabir ko Allahu Al-Azim, a faɗa haka a kabbaro nan ko ba a faɗa ba. Wanda da dama malamai suka kade a kan cewa za ka zo da lafazin Allahu Akbaru ba za ka ce Allahu A'zamu ba. Kaga wanda a cikin da'irar larabcin ba kenan, ba a yarda ka canza lafazin ba, to bare kuma ka shiga wata irkaniya daban, ka shiga wani yare kuma can daban. Saboda haka kaga ashe larabci wani ɓangare ne na addini, haka za ka yi sallar nan tun daga farkonta har ka gama ta. Akwai wasu masu sakaci masu cewa wa in ka taro addu'a a cikin sallah ka yi da, in baka iya larabci ka yi da Hausa, wannan kuskure ne. In baka iya da larabci ba sai ka bari in kai sallah ba ka yi yarenka. Ka yi shi a wajen sallar ba ka shafuɗa shi da sallar ba. Saboda haka da larabci za ka yi addu'a. Saboda sallah hay'a ce makhsusa. Salatu af'alun ne makhsusa bi hay'atin makhsusa fi waqtin makhsus. Biniyati taqarrubu ila Allah. Wai ita ce sallah. Wasu ayyuka ne keɓantattu a wani lokaci keɓantattu da wata hay'a keɓantacciya da niyyar kusantuwa ga Allah. Komai a keɓe shi, wato an haka ce makhsusa yadda aka ce ka yi. Shi yasa wani abu ko da kana yin shi a wajen sallah yana da kyau. In ba an ce ka yi shi a sallah ba, in ka yi shi ka yi laifi. Yanzu ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka an kun yi ruku kada ku karanta Qur'ani, Annabi ya hana karanta Qur'ani a ruku'u ko sujjada. Karatun Al-Qur'ani ba ƙurba bane zuwa ga Allah, shi ne afdalu dhikr, shine zikirin da yafi kowanne wa innahu la zikrun laka wa liqaumi, zikirin da yafi kowanne. Amma aka ce in kai ruku kar ka karanta shi, inda za ka yi haka to kai ne, saboda ba haka ake so ba. Amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru min ad-du'a'i faqabilun an yustajaba lakum. Nace amma ruku'u ku girmama Ubangiji, ana rabbil azim, ita kuma sujjada ku nace wajen addu'a, ya dace a karba mu. To kaga da a ce mutum zai yi sujjada ya ce zai karanta qur'anullahu 10 ko 11 a sujjada, a hana shi sai ce to qur'anullahu ba an ce ta'dilu thulutsal qur'an, ba za ka hana karanta abinda yana daidai da thulutsin qur'ani, wannan hujja ce? Ba hujja ba ce. So alqur'an sallah wani abu ne hay'a ce makhsusa, ba a san a yi shigar da wani abin da ba a yadda a shigar da shi a sallah ba, ko da ko a wajen sallah an yadda a yi shi. Hadithin Mu'awiyah bin al-Hakim as-Sulami wanda yazo cikin sahih Muslim, wanda yazo daga ƙauye ya shiga sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai, yana cikin babu wani ya atishawa yace masa yarhamukallah, saboda ya ji koyarwa to an yi atishawa an gode wa Allah a ce yarhamukallah, shi bai ma ji hamdalan ba sai ya ce yarhamukallah. Babu su karka halalarsa sai ya kama cewa me ya kuke halalarsa cikin sallah, sai san ba a magana ba. Kun ga abin da ya faɗa yarhamukallah, hadin da shari'a take su, amma an yadda a faɗa anan, ba a ce a faɗa anan ba, saboda ita sallah sai abin da aka ce kai shi za ta yi. Sallu kama ra'aytumuni usalli, shi yasa waɗanda in ana sallah aka ce Muhammadur Rasulullah suke sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah. Wannan a wajen sallah in an kira suna annabi sallallahu alaihi wasallama lalle kai masa salati. To amma a sallah wata ibada ce kuma kake daban, a wannan lokacin akwai wata biyayya da za ka yi, wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka al-ibtisalu khairu min al-adab, ko da kana ga ladabi ne to kai biyayya anan ya fi ladabi, kai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kace bari kai masa ladabi, saboda biyayyar ita ce gaba da ladabi. Saboda haka tilas a koyi larabci, saboda da shi ne za ka samu isa zuwa ga original tsotsuwa, tsotsuwa ta asali gangariya ta musulunci, ba sai an yi shakale-shale da kai ba, ba sai an yi rarrage ne da kai ba, kai tsaye ka nufi alkur'ani ka karanta, ka nufi sunna ka karanta, ka yi al-Bukhari, Muslim, sauran sunan, ka je littattafan fiqh, littattafan sira. Amma in ba ka ji larabcin ba, to duk wani abu da za'a yi kawai tasale-tale ake da kai, rarrage ne ake da kai, sai ka shiga cikin irin wanda in aka tashi fassara musu tsaka a ce musu liza, su je su ta kashe kadangaro a gari, an ce a kashe liza, sai ake liza kadangare, an masa fassarar tsaka da sunan kadangare, ya gani a cikin riyadu salihin ya shiga maki kadangaro a cikin gari. Ubangiji yake cewa innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihim Allah wa lahum azabun alim, lalle wadanda la yu'minuna bi ayati llahi, lalle wadanda ba sa imani da ayoyin Allah, la yahdihim Allah, ubangiji ba zai shiryar da su ba, wa lahum azabun alim, kuma suna da azaba mai kadadi, wadanda ba sa imani da Allah da ayoyin Allah, wadanda su ne suke bijirewa Al-Qur'ani, suke bijirewa abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba su da niyyar su yi imani da Allah, suna karyata ayoyin Allah, to waɗannan sakamako da za su samu shi ne Allah ba zai shiryar da su ba. Lokacin da aya take sauka, ba za a san cikin Qurayshawa, cikin waɗanda suke rigima da annabi sallallahu alaihi wasallama ba, waye ne ayar ta shafa, sai daga baya aka rika ganewa kowa ƙarshen su sai ya bayyana cewa ya shiga ayar ko bai shiga ba. Abu Jahal da Abu Sufyan a lokacin da ayar take sauka duk ba musulmi ba ne, ba musulmi cikinsu. Abu Sufyan ya fi Abu Jahal daɗewa a cikin kafirci, tunda Abu Jahal tun aikin Badar shi aka gama da shi, amma Abu Sufyan ya ci gaba da rayuwa bai musulunta ba sai lokacin fatu makka sai shekara ta takwas bayan hijira kaga ya fi abu jahal dadewa a cikin kafirci amma daga ƙarfi Allah ya shiri a abu sufiyar musuluncinsa ya yi kyau ya zamo cikin waɗanda suka taimaki a cikin Allah bal ma ya zama filikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam abu jahal kuma ya mutu aka kashe shi a kan kafirci sai muka fahimci kenan abu jahal shi ya shiga cikin wannan aya innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimu llah abu sufyan bai shiga ba saboda me saboda kafircin abu sufyan bai kai kafircin abu jahal ba kafircin abu jahal bayan kafircin kuma ya kasance wanda yake ta yunkurin yadda zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk hanyar da zai bi ya cuci annabi sallallahu alaihi wasallam neman taimako duk hanyar da zai ga ya cuci sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ita yake bi saboda haka sai ya dauki karan tsana da tsangwama ya sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai ka rika cutar annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka Abu Sufyan duk da cewa kafiri ne a wancan lokacin bai musulunta ba amma baya daga cikin waɗanda suka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ramu mugunta abinda shi ya dame shi ya zai kare addininsa kada a rusa masa addininsa ya zai kare kasuwancinsa kada a rusa masa kasuwancinsa ya zai kare mukaminsa kada a amma bai shiga cikin waɗanda suka rika cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba idza ya fa irin alƙawarin wacce Abu Jahl ya kama ta kan kafircin su bai kai barbarin da ba ne sai Allah ta'ala ya shirya da Abu Sufyan amma bai shirya da Abu Jahl ba haka nan Al-Walid ibn Mughira da Umar ibn Khattab dukkanin su lokacin da ayoyin suke sauka ba musulmi ba ne amma Allah ta'ala ya shirya da Umar ya zama Ubangiji ta'ala ya karfafa addinin musulunci da musuluntar Umar saboda addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarai Allah karfafa musulunci da ɗaya daga cikin Umar ko Umar ibn al-Khattab ko Amr ibn Hisham fi Abu Jahl Allah ya karbi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa musulunci da Umar saboda Umar duk da yana da shirka duk da yana da tsanani amma bai zama mai kirkirar ƙarya yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarfa da ita ba kamar yadda Al-Walid ibn al-Mughira ya rika yi ba shi ne ya rika cewa in haza illa sihrun yu'thar in haza illa qawlul bashar ba Al-Walid ibn al-Mughira yana cikin wani kirkirar ƙarya suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarfa da ita amma Umar bai kasance haka ba sai Allah ya shirye shi shi kuma wancan bai mutu akan kafirci saboda haka daidai yadda mutum ya zama yana gujewa hanyar Allah gwargwadon yadda hanyar Allah ɗin yadda shari'a kuma za ta yi nisa da shi gwargwadon yadda zai zama yana kusa da ita gwargwadon za ta kusanto shi saboda haka duk lokacin da kafir yake ƙara kafircinsa a yau yawan lokacin yana ƙara nisanta shari'ar Ubangiji har ya kai lokacin da Allah zai khatma sabba Allahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa Allah ya rufe musu ji ya rufe musu gani su zama na ba sa ji to shi yasa Allah ta'ala ce innal ladina la yu'minu bi ayati llah la yahdihim llah wadanda ba sa imani da ayar Allah da ayoyin Allah Allah ba zai shiryar da su ba walahum azabun alim kuma lalle suna da wata azaba mai tsanani saboda rashin shiriya da wasu samu ba shiriyar su ko ba su same ta bane saboda wasu imani da ayoyin Allah ba wani kallibu a tsira ta hukumu wa a tsara hukumu kama da biyu ɗubi a wala marra wani zaruhun fi tsoro ya nemi a mahu Ubangiji haka ya rika jujjuya zukatansu da ganinsu saboda wasu imani da shi duk sanda aka saukar da wata aya suka kafirce mata sai kafircin ya ƙaru sai ta zarar da ke tsakanin su da shari'a kuma ta ƙara ƙaruwa sannan Allah ce innama yaftari kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wa ulaika humul kadhibun innama yaftari kadhiba lalle kadai wanda suke kirkirar ƙarya kadai wanda yake kirkirar ƙarya yana jinjina wa Allah sune wanda ba sa imani da ayoyin Allah wato anan martabi ake mayar musu da suke cewa inna ma anta muftar, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah alqur'ani ba wahayi bane. To shi Allah yake ga musu cewa in dai ƙarya ake makaryaci ake nema wanda yake wa Allah ƙarya shine wanda yake imani da ayoyin Allah, wato aka jefa tuhumar zuwa kansu, tuhumar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma kansu. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وأن الآية كان بصورة وقال إلى جهدي دوان ليكيين كريا وتو كمرء بنجي تعالى أنا تشيوا إن بند وند بيك إيماني لآية الله ما با وند ما كتاب لنا كريا يسا كريا موهم أبوك وتو با قرم أبوك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هني لماذا كريا إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإلا الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يفتر عند الله تعالى. إنا هانو نا هني أهير أمكو لكريا ومن كريا تنا جان متن نيزوا فاجرت فاجرت كمينة جمت نيزوا بوتا jin bazai gushe ba yana ƙarya yana kirga dan ƙarya har sai an rubuta shi makareci babban makareci a gurin Allah. Haraka ashe ƙarya ba karamin abu bane, kamar da gaskiya take babban abu, to haka ƙarya ita kuma take da muni kare. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su sai shi da ƙarya ba, sun taso wasa ba su taba kama shi da ya musu ƙarya ko so sai ba. Lokacin da aka ce da shi wa an jira ashirata kal aqrabin, ya hukar dutsen Safa ya kirawo danginsa gaba ɗaya kakam manyansu da ƙananansu, yake cewa da zan ba ku labarin bayan dutsen nan cewa ga wata rinjina nan za su kawo muku sabani, za su kawo muku hari, za ku gaskata ni? Suka ce na'am. Ai, ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba. ما جربنا عليك الكذب قط. شي كذا تاسو وسب خشي ده غريا با الصادق الامين في كده الصادق الامين لسه لوكين ده هرقل يكرا ابو سفيان لوكين ابو سفيان بي مسلم تبع يكرا وشي يا اجي شي كده زي بس تبيوي game da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo abinda tinsa yaran Abu Sufyan din ya sa su a bayansa, yace in yayi ƙarya su tona masa asiri. A wancan lokacin tun a jahiliya babu abinda Balarabe ba ya so irin ƙarya, saboda yana ɗaukar ƙarya wani abu ne mutumin da ya san mutuncinsa ba zai taɓa yin ƙarya ba. Saboda haka aka sai yasa ya ce in yayi ƙarya ku yi magana. Ai, tare yake da su yaranka ne sun fito fasauci sun zo can, ya san cewa in har ya yi ƙarya to ba za su ƙyale shi ba a matsayin shugaba, sai sun kuma fallasa shi a lokaci. A lokacin Abu Sufyan shi ke ba da labarin da kansa, ya ce ba komai ne ya hana ni in ɗan faɗi wani abu ba, in ɗan yi wani ƙarin gishiri sai gudun kada su kama ni da ƙarya. A lokacin bai musulunta ba, amma ka duba yanzu da ƙarya ta zama abin ado, abin kwaɗiya cikin waɗanda suke cewa la ilaha illallah, waɗanda suke kallon gabas su yi sallah, waɗanda za a Ramadan zai zo su yi azumi a yi buɗe baki da su, waɗanda suke shuwagabanni na al'umma, shuwagabanni na siyasa ko shuwagabanni na addini, amma ƙarya ta zama abin ado. Idan ɗan siyasa ne in bai iya ƙarya ba, gani yake bai iya siyasa ba, bai san yadda ake cin hanji da nama ba, abin da yake cin hanji da yaji ba. Saboda haka sai ya zama na siyasar shi ne ka iya ƙarya, ka iya yarfi, ka iya ƙage, ka yi wa ɗan abokan adawa ka ƙage, ka yi wa al'ummar ka ƙarya lokacin da kake tambe. Da yake an mai da mutane wasu sakarkaru tsawaye, saboda haka a gaya musu ma abin da ba zai yiwu ba,
sun san ba zai yi ba ƙarya ake yi wai mutum ya zo ya ƙarya wannan shekarar wata shekarar ka dawo ya take yin irinta kuma ka ga ya zauna lafiya ana bin sa ana sai kayi ba za a ga cewa je yayi ba shekarar je yayi to yau ba za mu kare shi ba Abu Sufyan yake cewa ba abin da ya hana ni in dan shigar da wani abu sai dan gudun kada yara na su kama ni da ƙarya Abu Sufyan a lokacin ba musulmi bane da ya tambaye shi yake cewa kun taba kuna tuhumar sa da ƙarya yake tambayar Abu Sufyan kuna tuhumar shi Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya taba yin ƙarya kafin ya zo ya faɗa abin da zai faɗa Abu Sufyan yace a to a cikin jawabin da Hiraqul ya riga bashi daga baya yake cewa fa ba kana li yada al kadhib ala an nas wa yadhhab fa yakdhibu ala Allah ki ba za ka taba yiwa ba yiwa mutane ƙarya kuma yanzu zai wa Allah in dai har ka yi cewa bai taba yi muku ƙarya ba ku kuma yanzu za ku tambaye shi yana yi wa Allah ƙarya sai ji tsoron ku sai ji tsoron ku kuma ji tsoron Allah saboda haka shi yasa Allah ce wanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba su ne suke ƙarya yasa ce ayar tana da ban tsoro kada mutum ya samu kansa a cikinta akwai hadisi a cikin Muslim na Al-Humayri cikin Muslim da Imam Ahmad ba wani sahabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi cewa ya rasulullahi yau mata ta ƙarya annabi yake kakkai yake ya rasulullahi in mata alkawari yake yi mata ba laifi abinda yake nufi ka yi mata alkawarin da ya fi ƙarfinka wannan ya fi sauƙi a kan sai mata ƙarya in ka gane ƙarya take in ce ƙarya ta halatta na miji yau matarsa wasu suka ɗauka shi kenan rayuwar ta zama tsakanin shi da ita kawai a yi kawai juna ƙarya to da zarar ta gane kai magareci ne ko ka faɗi gaskiya ba ta yadda ba Allah ya kiyaye mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam girma masallacin nan ya kai